daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niya birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 kenan na safe a agogon Ghana karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 80. Jam'iyyar mai mulki a ƙasar Liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasar. Sannan an gano wani kabari makare da gawarwaki 36 daura da birnin Benghazi na ƙasar Libya.
To bayan rikicin da ya faru a yankin Mambila dake jihar Taraba a Najeriya ƴan watannin baya, kabilu daban-daban sun gudanar da wani taron zaman lafiya domin kaucewa sake aukuwar irin wannan tarzoma.
Sai naji Mambila yana fulfulde, naji Kaka yana fulfulde, naji Kambu yana fulfulde, naji Fanso yana fulfulde. Sai naji a an sai ayyar mutum ɗaya ne, wane ne uban nasu? Saddau na lakar gwamnati.
To a jamhuriyar Nijar ko wata ƙungiya ce ta tallafa wa wasu ƙananan hukumomi da kayayyaki domin su samu sauƙin daƙile kwararar bakin haure daga yankin zuwa ƙasashen Turai.
Ina fata wannan tallahi zai yi mana aiki, zai yi mana amfani, zai sa kuma observatory su yi aikin su kamar yanda mission ɗin su aka ba su.
Muna tafa da wasu rahotannin da ma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran. Jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90. Ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa. Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki 3 bayan da ya ƙaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko da aka gudanar a watan Agusta, wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin ingancin zaben. Odinga ya ce zaben na ranar Alhamis haramtacce ne saboda shugaba Uhuru Kenyatta bai kara da kowa ba. Odinga ya zargi jam'iyyar wato jami'an diplomasiyyar Amurka da na sauran ƙasashen yammacin duniya da nuna rashin ya kamata saboda shawarar da suka bayar ta a gudanar da zagaye na biyu na zaben ranar Alhamis, bayan da aka kirga kusan dukkanin ƙuri'un da aka jefa a zaben na baya-bayan nan. Hukumar zaben ta ce Kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan 7, adadin da Odinga ya ce ba shakka toge ne idan aka yi la'akari da cewa ba a fito zaben ba sosai.
Jam'iyyar mai mulki a ƙasar Liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi wanda ɗan takaranta ya zo na biyu a ciki. Jam'iyyar ta Unity Party ta zargi shugabar ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, wacce mamba ce a jam'iyyar, da yin katsalandan da sakamakon zaben na ranar 10 ga watan Oktoba saboda ta gana da alƙalan zaben abin da bai kamata ta yi ba. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah shi ne ya zo na ɗaya a zaben, inda ya lashe kashi 38.4 cikin 100 da yake ba ɗan takaran da ya sami kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da ake buƙata. Tilas aka shirya gudanar da zagaye na biyu na zaben a tsakanin shi Weah da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Boakai, wanda ya samu kamar kashi 28 cikin 100 na ƙuri'u a zaben farkon. Zaben na ranar 7 ga watan Nuwamba ka iya zama karon farko da za a samu sauyin gwamnati a demokuraɗiyyance tun daga shekarar 1944.
An gano wani kabari makare da gawarwaki na mutane 36 a kusa da birnin Benghazi na ƙasar Libya, da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda. To amma ba a san ko su waye ba. Wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin kot a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje. Gassam Salame, shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan aika-aikar ta bakanta mana rai sosai yana mai kiran da aibin cikin al'amarin sosai duka gwamnatocin Libya biyu kishiyoyin juna da wadda duniya ta amince da ita da kuma wadda ke karkashin jagorancin Khalifa Haftar duk sun yi tirda kashe mutanen sun kuma yi kiran da aibin cike Libya ta kasance cikin rudani da dambarwar siyasa tun bayan kashe da daddan shugabanta mai kama kariya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011
labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na mai Amurka birnin Washington DC An kori shugaban yan sanda da kuma shugaban hukumar lakin asirin tsaron kasar Somalia bayan da mayakan kungiyar Al-Shabab suka afka wani otel a Mogadishu babban birnin kasar wanda ya sanadin mutuwar mutane 27. Ministan yada labarai Abdulrahman Umar Usman ya tabbatar da korar Peter General na yan sandan Somalia General Abdul Karim Dahis Sa'ad da kuma shugaban hukumar lakin asirin tsaron kasa Abdullahi Muhammad Ali Sambololshe. Mayakan sun afka otel din na NASA Hoblot 2 da daren ranar Asabar bayan tarwatsa mashigar otel din da mabamai da suka jibga cikin wata mota. Usman ya ce ɗan kungiyar ta Al-Shabab biyar ne suka kai wannan harin. Yan sanda sun kama uku daga cikinsu sun kuma kashe guda. Yayin da na biyar ɗin kuma ya mutu tun a fashewar da ta auku a motar bayan ɗan mintoci sai Al-Shabab suka ɗauki ikirarin wato kai wannan hari.
Jiya Lahadi, shugaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce kasar Iran na soke nauyin da ya rataye a wuyanta kamar yadda aka tanada a yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya. Zuwa yau din nan zan iya tabbatar da cewa Iran na kiyaye alkawarin da ta yi game da batun nukiliya a gargashin yarjejeniyar nukiliya a cewar Yukio Amano, shugaban hukumar ta hana yaduwar makaman nukiliya. A wani taron manema labarai da aka yada a gidan talabijin na gwamnatin kasar. Wannan sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin Amurka da Iran. Sanadiyar kin tabbatarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a wannan watan cewa Iran na mutunta yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya. Yanzu dai Majalisar Dokokin Amurka na da wa'adin kwanaki 60 na ta yanke shawara ko ta maido da takunkumin da aka gaba ba mu Iran a baya ko a'a.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na mai Amurka birnin Washington DC. Zamu fara ne daga Najeriya inda bayan rikicin da ya aka yi fama da shi a yankin Mambila da ke jihar Taraba a yan watannin baya. Kabilu daban-daban sun gudanar da wani taron zaman lafiya domin kauce wa sake aukuwar irin wannan tarzoma. Wakilinmu Nasiru Adam Alhikaya da ya kai ziyara ta musamman a yankin Gembu da ke tsaunin Mambila ya aiko mana da wannan rahoto.
Chairman Mutuole ne, Jipe Mutuole ne, dukkan gwamna Taraba ke sai tsari da daga gobe wuni sare go.
Kabilun tsaunin Mambila biyar sun yi da fifiya filin wasa na garin Gembu don rigakafin hana barkewar duk wani rikici a yankin da sunan kabilanci ko kiyayyar manoma da makiyaya. Taron da ya gudana karkashin wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya Community for Peace and Crop Free Society. Shugaban committee na karamar hukumar Pastor Godwin Saul ya ce fitinar da ta faru kwanakin baya inda aka samu asarar rayuka da daruruwan shanu ba ta addini bace kuma an dau duk matakan hana aukuwar haka nan gaba.
Kabiloli guda biyar nan ba na so daya a tsakanin su ko Mambila ya ce shi yana so Mambila ya kare kaka ya ce shi yana so kaka kare Fulani Hausa ya ce shi yana so Fulani Hausa kare baya so wannan su kabiloli ba. Babban damuwan ne yake kasana na gani shine damuwan tsakanin manomi da makiyaye. Manomi yana so wurin noma, makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo. To kaga shine abin da ya zo ya hada fada a kasan nan.
DPO Nasar Dauna Alabura Dangi ya ce an zama kabila daya ai.
Sai na ji Mambila yana fulfulde, na ji Kaka yana fulfulde, na ji Kambu yana fulfulde, na ji Fanso yana fulfulde. Sai na ce a sai ayyan mutum daya ne, wane ne uban nasu? Saddauna lakar gwamnati.
Fulani makiyaya a taron sun buƙaci hukunta bara gurbi da ke da hannu a kashe-kashen da kuma ba da diya ga waɗanda suka rasa shanunsu.
Indiya Abdullahi Alhaji Bawuro, bappa na ma yanda na girma a hannunsa a kwarakwaran Malam Usmanu Basi da damuwa a duk duniya. Akwai ɗanin Mudabo, an kafa mana sanu 250, gonan mu ma ya nuna, wallahi an sace su duk.
Amma ba wai kuna son kurama bane, ku dai kuna so
ai arziki. Ko kaɗan bana son murama mu kam, gwamnati ya ɗauki matasi yadda ya dace da su.
Shugaban ƙungiyar zaman lafiyar injiniya Zakari Ahmed Guroje ya ƙarfafa dawo da martabar sarakuna a matsayin hanyar hana irin wannan fitina.
Mun tashi muna yara, idan ka ga dogare ya gita kofar gidan kuma hankalinka tashi zai yi, saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne. Mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa, inda 'yan siyasa suka da sarakuna suka zama abin tausayi. Ba sarake ba zai iya cewa a bari ba, ko ayi ayi ba.
In ka ɗebe wakilin Lamiɗon Adamawa Ardo Mustapha Amadu, sauran sarakunan Taraba 15 da ƙungiyar ta gayyata ba su halarci taron ba. Na gano sarkin Sardauna Ardo Shehu Bajju na fama ne da masasara. Mawaƙin nan Batangali Lambala Wali ya yi waƙar zaman lafiya a taron. Nasiru Adamu Lai kai murar Amurka daga garin Gembu a tsohon Abuja.
A gaida Nasiru Adamu Yarikaya, rundunar dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewa ƙungiyar Boko Haram ta kafa tutarta a wani yanki da ke tsakanin Najeriya da Kamaru. Ga Hassan Maina kai na ɗauke da ƙarin bayani.
Na tambayi babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi, Manjo General Loki Irabo, to kwanan nan an yi tiyama didin cewar mayakan Boko Haram sun kafa tutarsu a wani ziri da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. Shin ina gaskiyar wannan al'amari?
No, that's not correct. All the countries of the Big Chad Building Commission that form the multinational event task force are actually working assiduously.
Wannan ba gaskiya bane. Duk kasashen da ke cikin wannan haɗaka na aiki tukuru. Kwanan nan ma na je kasar Kamaru, ciyar rundunar mu ta daya, kuma na ziyarci dukkan wannan sassa da adda sojojin mu, kuma babu wani abu kamar haka. Amma dai maganar gaskiya shine har yanzu akwai dan burbushin abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram. To amma in ka duba sosai, yanzu menene ƙarfin su, me za su iya yi? Za mu ci gaba da gamawa da su har sai mun ga ƙarshen su.
We continue to degrade them and until the last man amongst them is taken out.
Ya zuwa yanzu ina aka kwana dangane da kokarin gamawa da mayakan na Boko Haram?
Great, I mean the operation is progressing very well.
Wannan fafatawa na samun nasara sosai, kamar yadda ka sani ne. Mu a rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadin ba muna aiki da iya dakarunmu kaɗai ba ne ko hukumar gudanarwa na wannan yanki, amma muna aiki tare da dakarun ƙasashen da ke a ƙasashen wannan tafki, kuma muna nan muna samun gagarumin nasara sosai, domin kaga ai da dama daga mayakan na Boko Haram suna nan suna miƙa wuya, wasansu ma mun kakkama su. Sannan kaga aika aikar su mata lugu kwarai a wannan yanki na kasashen na yankin tafkin Chadi. Kalaman Manjo General Loki Irabo kenan, babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin Chadi. Dr. Salih Abba jagora ne a ƙungiyar Small Medical Mission da ke kula da 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu.
Mutane har yanzu sun dan kosa, saboda har yanzu zaka ji ana hare-hare, zaka ji yau an ce wannan kauye, gobe ka ji an ce an tada wancan kauye, ji duka ji an ce an tare wa'yansu hanyoyi da sauransu. Idan ka duba dangane ga wannan, dole ne zaka ga cewa akwai abin da kuma me ya kamata a yi wanda ba a yi ba. A yanzu dai gaskiya mutane sun fara kosawa. Da azun nan muka yi magana da wani dan uwa wanda yake gaya min matarsa da 'ya'yansa guda biyu da kuma matan dan uwansa da su ma 'ya'yansu guda biyu da baki da hanyar nan na Biko zuwa Maiduguri wanda bai wuce kilomita 20 ba, aka ɗauke su ba san ina suke ba.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, a jamhuriyar Nijar kuwa wani kokari da ake yi na shawo kan matsalar kwararar bakin haure daga wani yankin ƙasar zuwa ƙasashen Turai. Wata ƙungiya mai suna Progen ta tallafa wasu ƙananan hukumomi da kayayyakin aiki domin su samu sauƙin gudanar da ayyukan daƙile kwararar bakin hauren. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Kimanin ƙananan hukumomi hudu da suka hada da Kurni, Dambarto, Kance da Mata Maine, ƙungiyar Progen ta taimaka ma da kayan aiki a karkashin tallafin ministan harkokin waje na kasar Jamus. Mutari Usman, shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran, yayi godiya kamar haka.
Nous profitons donc pour remercier le projet et remercier l'Union européenne et le ministère allemand des affaires étrangères pour cet appui.
Muna miƙa godiyar mu ga projet tarayyar Turai da kasar Jamus.
Cet appui qui va venir avec le programme, s'en sert dans le cadre de nos plans de développement régionaux et de nos plans de développement communaux.
Fatanmu wannan tallafi ya haɗe da tsarinmu na ci gaban yankuna da ya kumshi tsarin tattalin arzikin ƙasa.
Qui eux-mêmes ne sont qu'une déclinaison régionale et communale du plan de développement économique et social de l'État.
Kayan da aka raba ma magajan gari na ƙananan hukumomin guda hudu sun hada da mashin hudu, kwamfutoci, takardu da sauran kayan aiki. Zai kuma taimaka musu a cikin aikinsu na yaƙi da tafiya cirani wanda yankunan ke fama da su. Sani Usman magajin gari ne na ƙaramar hukumar Kurni, yayi ƙarin haske kamar haka.
Proje ne wanda yake yana tallafa ma komin wanda suke fama da tahiyyar nan ta cirani a ƙasar Kance a nan cikin region din Zandia. Projen yana samun tallafin tarayyar Turai da kuma gwamnatin ƙasar Jamus. Proje ne wanda ya kama aiki tun October 2006 kuma zai yi shekara uku yana yin aiki. A cikin wannan komin din guda hudu wanda wannan proje yake aiki, an kirkira wani abu da ake cewa observatoire. Observatoire wata kungiya ce da ta hada mutane da dama kamar kwansiyoyi, kungiyar farar hula, wakilai na sarauta galgajiya, wakilai na malamai, wakilai na mata, wakilai na matasa. To wannan kungiyoyin wannan su ne aka ba wannan tallahi don saboda a ba su damar gudanar da aikin su yanda ya kamata a can a cikin komin.
Sani Usman din ya ci gaba da miƙa godiyar shi ga projen game da irin kokarin da take yi na yaki da kwararar bakin haure da kuma masu tafiya cirani.
Ina fata wannan tallahi zai yi mana aiki, zai yi mana amfani, zai sa kuma observatoire su yi aikin su kamar yanda mission din su aka ba su. Kuma ina amfani da wannan dama don saboda in gode ma wannan proje akan kokarin da yake yi don saboda ya ga ainihin wannan tahiyyar cirani ta rage a kasar Kance. Allah Ubangiji ya sa kuma wannan abu da suka bamu ya zama mai amfani ne kuma mu ci gurin shi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Tamar, idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cewa
to wannan dakatarwan da suka yi din za su karbi salarin watan ne shine ba mu sani ba. Shi wannan rashin zaman da suka yi din suna kan sasanta sakanin ne ko suna son hutu ne su je su zauna gidansu shi yasa suka zauna wa.
Wani dan jihar Borno kenan a Najeriya yake bayyana ra'ayinsa dangane da wata takaddama da ta kai ga jingine zaman majalisar jihar har na tsawon wata guda. Sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Ana dai tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 18 ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin makonni biyun da suka shige muna magana ne akan wasu fulanin da ƴan sanda suka kama ƴan uwansu a jihar Kogi. Aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira 200,000 ya koma naira 800,000 sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan Fulani suka sayar da shanu har garke 7 kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar ta Kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar kuma ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige mun tattauna da wani jami'in ƴan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin a saboda shi ma ya ga shaidar kuɗaɗen da aka karɓe ma waɗannan Fulani kuma ya san jami'an ƴan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda.
Wato gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni hakika abin da na sani a kai shine ba wai na san mutanen nan ba ne kuma wato ina mai gidana shine haɗani da sunan cewar shi saboda sun zauna tare da shi kuma sun riga da sun shiga cikin irin wannan hali. To ina buƙatar a taimaka musu domin su san matsayin su da irin halin da suke ciki. To dangane da haka dai a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da ƴan uwansu a prison na Kuci a Abuja, which is a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewa a Kujan suke ko ba a Kujan suke ba. To dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka fahimci ga gurin da suke. To har ga Allah na yi mamaki wato abinda a mazauni na karamin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata kai tunanin cewa ya ake ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa. Shine a cikin reason a ce an committing wani offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest wuri daban wurin da za a je a detention daban. To tare da haka dangane da wurin da muka samu cewar an kai su din sai na zo na yake gawa shine gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewar ƴan uwanku suna guri kaza. To daga wurin the next thing abin da muka sani shine sai muka advise na cewar to su je su nemi lawyer su dunguma zuwa kotu. Wannan dai suka mana bayani cewar ayin lauya ne tun daga can sun dauki wani lauya a can sun dauki wani lauya anan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar an karkarba musu kudadansu kamar yadda shi ɗaya ɗan uwansu ya gaya ma. Wannan kuma wanda gaskiya haka ne saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na bukaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai tabbata ce an karɓa musu dukiyarsu dangane da wannan abu. Ka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi shikenan. Da next thing sai muka ce to abin da za a yi shine sai su tafi kotu still kar su gaji su sake komawa kotu din. To shine suka je su suka dauki lauya suka aka ba su kotu a nan Jabi yanzu haka. To kafin a je ga wannan gandu din lallai hakika lokacin da ba su ga ƴan uwansu din nan ba ba su san ina aka fito da ƴan uwansu ba. Wannan abu ya leje mu har sai da muka je mu zuwa ofishin Attorney General tare da su domin su tabbatar cewa aina ɗan uwan su ke suke a daidai kan wannan gaba din. Kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan Maitama High Court domin su ɗan uwan su da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar min cewa case din yana Maitama High Court where by lokacin da na tafi Maitama High Court domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a Maitama High Court tunda ba kotu dai bane ba zai zo ne a wurin. Na dudduba iya kotuna ban samu record na wannan case din ba a ƙarshe dai sai da tafi hall litigation office. Na je bil a litigation office aka tabbatar min da cewa ba su da wani case ne kamar da haka babu wannan record. So I have to go to Federal High Court. Na je can ma sai na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na culpable homicide da waya da sauran cases ga irin cases su da suke handling. To da yako nan ma babu record.
Me culpable homicide?
Wato kamar dai a zargi mutum da kisa da laifi na kifa. So which is daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record. So idan babu case ɗinka a Federal High Court babu rike ɗinka a nan Maitama High Court. So the next thing shine sai suka dunguma ko in ce muka dunguma muka tafi zuwa ofishin Attorney General daga wurin muka tafi DPP office a nan dai aka mana bayanin cewar ga position ga wurin da case ɗinsu yake. A ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun ɗauki alkali sun ɗauki lawyer ya yi rubutu da sauransu an ba su kotu a nan a Jabi. The next thing kafin a fara hearing na wannan case ɗin sai suka samu labari suka kira ni suke gaya min cewa ai su ma waɗanda ake zargin su ƴan uwansu an ɗauke su daga Kuje prison ɗin a yanzu haka maganar da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu. A lokacin ba su san ma cewa Enugu aka wuce da su ba sannan suna can to har dai kai su Enugu da aka yi kuma sai kace ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki yanzu haka.
To kai a matsayinka na jami'in ƴan sanda me kike ganin rundunar ƴan sanda ya dace ta yi a irin wannan matsala da aka kawo?
To alhamdulillahi lallai rundunar ƴan sanda za ta iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah Ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan. Yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire-iren aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum iskiya na taikin za a iya a kore shi a aiki din ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu wani punishment da sauransu. To kaga shi ne abinda nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi a kan wannan al'amarin shi ne za ta iya kiran attention ɗin waɗannan 'yan sanda ɗin. Idan ta kira su za ta iya binciken cewa shin menene abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari kaga wani bincike ya tashi kenan a tsaye bangare. Kaga in aka tabbatar da cewa waɗannan Fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu. Hukumar 'yan sanda ita take da punishment ɗin da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya sabar ka'idan aikinta. To shi ne abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi. Amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne, to har ga Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi. To kaga abin ba abu bane mai daɗi da ya ci ba. To amma tabbas hukumar 'yan sanda tunda Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewa mu kananan 'yan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kayan mu a ce muna saukar da shi. To ina tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya wani abu a kai.
Yadda kake ji waɗannan Fulani ya za ka zayyana su, shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka kwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro, ya ka karance su inda kai ne aka turo misali ka yi musu bincike?
Gaskiya wato ba zan boye maka ba, har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu, wato na tausaya musu ainihin. Kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan in bincike akan wannan al'amarin, wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ni bane sai yayi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu, to har da Allah ba musu adalci ba. Babu adalci ko kaɗan, kuma sannan abin a tausaya musu ne. Kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurinka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da sauransu, wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk tudun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa, mutumin da ruwa ne yake cin sa aka nemo masa sabbi zai kama, shine abin da ya kawo su har ya kai ga suka dafa wannan tudu da suka zo suka tsani ta. To kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu, a duba kan cewa kar a ce dan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani makamancin haka, wannan shine abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki. Wannan shine gargaɗin alamar.
Kamar yadda Hausawa ke faɗi, ba duka aka taru aka lalace ba. Wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya. A shirinmu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban Ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya. A huta lafiya.
Kuma Allah a gaida Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a taƙaice, jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90. Ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗari sanadiyar dambarwar siyasa. Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki uku bayan da ya ƙaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko a watan Agusta, wanda aka gudanar a watan Agusta wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakonsa saboda magudi. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi wanda ɗan takaranta ya kasance cikin waɗanda suka tsaya kuma ya zo na biyu. An gano wani kabari makare da gawarwakin mutane 36 a kusa da birnin Benghazi na ƙasar Libya da alamar kashe mutanen aka yi a lokaci guda, to amma ba a san ko su waye ba.
Masu haro da aka makawa ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Brian Kalmasi Garba da Chibahiro Diodine da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, sai kuma injiniyanmu Jen Ellison da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai mu haɗu a shirinmu na hantsi.